música que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 1 ga watan Satumbar shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mataimakiyar sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin Afirka ta ce Amurka za ta hada hannu da kasar Ghana wajen tabbatar da dawowar mulkin demokradiyya a kasar jamhuriyar Nijar. Masu fashin baki na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan alaka da kuma bambance-bambancen da ke tsakanin juyin mulkin kasar Gabon da waɗanda suka gabace shi a nahiyar Afirka.
Abu ne ga fili wanda ya nuna cewa akwai rashin adalci na shugabanni da kuma nagode da kusan kasar zaben.
Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda barace-barace suke haifar da koma bayan tattalin arziki a kasashen Afirka. Muna kuma nan tafe da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Masauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. To ga cikakkun labaran kamar yadda muka same su dalla-dalla. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada shawarar maido da Nijar kan tsarin demokradiyya kamar yadda aka yi a Najeriya a shekarun 1990. Tun farko dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashe na yamma, wato na yamma ECOWAS, ta kakabawa Nijar takunkumai bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum a juyin mulkin da suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Lamarin da ya sa ECOWAS ta yi barazanar daukan matakan soji a mataki na ƙarshe idan aka gaza dawo da tsarin demokradiyya a ƙasar. A wata sanarwar da ta fitar a jiya, ECOWAS ta nace a dawo da Bazoum kan karigar mulki. Sanarwar ta ce wajibi ne hukumomin sojojin Nijar su dawo da aiki da doka da oda cikin gaggawa, sannan su mai da Bazoum a kan mukaminsa. Sabon shugaban Nijar na soja ya ce suna buƙatar wa'adin shekaru uku don tsara yadda za su mai da Nijar kan tsarin demokradiyya, buƙatar da ECOWAS ta yi watsi da shi. Sannan ya umarci 'yan sanda su fitar da jakadan Faransa a Nijar yayin da aka ƙara samun rashin jituwa tsakanin babbar ƙawar Nijar a yakinta da 'yan ta'adda. Masharhanta sun ce akwai alamu da ke nuna cewa sojojin da suka yi juyin mulki a Gabon sun shirya tsaf gabanin kifar da gwamnatin kasar, sannan sun yi amfani da korafe-korafen da al'ummar kasar ke yi na matsin rayuwa a matsayin dalilinsu na juyin mulkin. A ranar Laraba ne sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba Ali Bongo Ondimba, wanda zuri'arsa ta mulki kasar tsawon shekaru sama da 50. Shugabannin juyin mulkin sun zargi Bongo da gazawa wajen gudanar da mulki, inda suka zarge shi da kokarin jefa kasar cikin mummunan yanayi, sannan sun ce sun mishi wurin talala. A wata sanarwa ta kafar talabijin din kasar, an ayyana shugaban dakarun tsaron Republican na kasar General Brice Clotaire Oligui Nguema a matsayin sabon shugaban kasar sa'o'i bayan da aka ayyana nasarar Bongo a zaben da aka yi a ƙarshen makon. Amurka, Koriya ta Kudu da Japan za su kakaba sabbin takunkumai ga wasu mutane da kamfanoni da suke da hannu wajen kirar mukaman kare dangi da Koriya ta Arewa ta kera bayan rashin nasarar da Pyongyang ta yi wajen harba tauraron dan adam dinta na leken asiri a makon jiya kuma yunkurinta na biyu a shekarar nan. Wannan matakin ya biyo bayan wani atisayin sojin da Koriya Arewa ta yi, inda ta gwada yadda za ta mamaye dukkanin yankin Koriya ta Kudu da kuma dabarun harba makaman nukiliya a cikin makon nan. Ma'aikatar wajen Koriya ta Kudu ta faɗa a yau Juma'a cewa ta sanya takunkumi akan wani kamfanin Koriya ta Arewa mai suna Ryokyun da wasu mutane biyar da aka alakanta da kamfanin da ya hada da shugaban kamfanin Ryokyun Chol da wasu mutane hudu daga rassansa da ke China. Rasha ta bada rahoton ta'azzarar hare-haren jirgi marasa matuki, yayin da hotunan tauraron dan adam suke nuni da wani harin da ya kakkabo jirage biyu. Jami'an Rasha sun ce makaman kare hare-haren saman sun daƙile jirage marasa matuƙa da aka harba zuwa yankunan ƙasar uku da ke yamma. A halin yanzu hotunan tauraron ɗan adam sun yi nuni da wani babban harin jirgi marasa matuƙi cikin makon nan, inda ya lalata akalla jiragen sufurin sojin samfurin Ilyushin 1176 guda biyu a sansanin jiragen Rasha. filayen jiragen Moscow sun ayyana dakatar da tashin jirage ne dan wani lokaci amma hukumomin Rasha ba su bada rahoton samun wata babbar barna ba a ƙarshe yayin da mahaukaciyar guguwar da aka lakabawa Sola ta doshi China inda ake fargabar saukar ta a yau Juma'a hukumomi sun sanar da kwashe sama da mutum 460 daga cikin kudancin Guangdong sannan makarantu kasuwanni da kasuwar kuɗi su ma sun rufe a Shenzhen da Hong Kong masu hasashe sun ce duk da cewa karfin Sola yayi ƙasa bayan da karfin iskar da ke kadawa yayi ƙasa da maki 20 daga kilomita 240 cikin sa'a daya guguwar ta ci gaba da kasancewa a karfin da ke mataki na 4 kazalika ana fargabar za a fuskanci katsewar wuta barna a sakamakon iskar da kuma ambaliya a gabar teku jami'an China sun ce guguwar za ta iya zama cikin jerin guguwa biyar mafi muni da suka taba afkawa lardin kamfanin dillancin labaran kasar Zihua ya ruwaito sama da jiragen ruwa na kamun kifi 85 da ke kan ruwa duk sun koma lardin Guangdong sannan an rufe wuraren shakatawa 82 da ke gabar teku a mataki na wucin gadi
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin Afirka, Molly Fee, ta bayyana cewa Amurka za ta ci gaba da haɗa hannu da ƙasar Ghana. Wajen tabbatar da dawowar demokuraɗiyya a ƙasar jamhuriyar Nijar bayan juyin mulkin soja a ƙasar. Jami'ar ta diplomasiyar Amurka ta bayyana hakan ne bayan ganawar da ta yi da shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo a birnin Accra a yayin ziyarar da take yi a wasu kasashen yammacin Afirka. Wakilin mu Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana.
Ghana na daya daga cikin jerin kasashen yankin yammacin Afirka da babbar jami'ar diplomasiya ta kasar Amurka uwar gida Molly Fee ta kai ziyara bayan tarayyar Najeriya a kokarin da Amurkan ke yi wajen lalubo hanyoyin maido da mulkin farar hula a kasar ta Niger. To dai bayan ganawar su da shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mataimakin sakataren harkokin wajen Amurkar mai kula da sha'anin nahiyar Afirka ta bukaci da sojojin da suka kifar da gonajin Bazoum Muhammad da su kare martabar demokradiyya tare da sako Bazoum da ma yalinsa da ake tsare da su tana mai cewa Ghana da Amurka sun hada hannu wajen tabbatar da mayar da demokradiyya a Niger kuma muna kira ga sojojin da suka kifar da gonacin Bazoum da su kare martabar demokradiyya a kasar tare da sako shi da ma iyalinsa inji ta Amurka na daya daga cikin manyan kasashen duniya da ke kokarin maido da demokradiyya a kasar ta Niger da aka yi juyin mulki to koshin wannan ziyarar da Molly Fee ta gabatar a wasu kasashen yankin yammacin Afirka tare da ganawa da masu ruwa da tsaki a kungiyar ECOWAS zai iya bada gudunmuwa wajen shawo kan matsalar da Niger ke fama da shi a yanzu Excellency Musa Sharifu Nunalayya tsohon jakadan Ghana a Guinea kana mai sharhi kan harkar demokradiyya ya ce ko shakka babu Amurka ita ce uwa uba ta demokradiyya a duniya don haka wannan mataki din nan da ta dauka ya dace
Amurka ita ce uwa uba duniya kuma ta tsaya wannan demokradiyya yayi haka a nan kasashen Afirka sai ma kuma tsaya kasan lokacin Trump haji abin da ya kasance wurin sun kiya wanda ya shugabanci abin ma ya sa shekara wurin kuma shekara 17 sharka to wannan tafiyan da suka yi ta aiko babban jakada wato special envoy din to ce wannan abubuwa ina ganin abu ne mai kyau wanda zai dace domin yau mu Afirka sun abincin mu ma ina da wahala ba zai ce kuma ga rigima an ga ba zai abu ne zai ce maka so a ne hanya dai adini ta so ba su kuma kuma su taba shi ba in sun zama dan nan kuma da shi ne fa in ba kuma shi ne a sake zabe in ya tsaya a ba shi dama ya sake tsayawa in jama'a suka ce so suka ba shi kenan magana ya kare ko ya ne mulkin farin hula mu dai wurin mu dai ya shi mulkin soja kowa da hanyar shi duk sojan da ke son ya zo ya yi mulki ya ajiye ga sojan sa yazo shi ma tsaya ya je yawo ya nemi a bashi zaɓen an bashi shikenan ina ganin ya ji kowanne da hanyar
shi to sai dai kungiyar raya ce gaban tattalin arzikin yankin yammacin Afirka ta ECOWAS tana ci gaba da lalubo hanyoyi domin ganin sojojin Niger da sun ka hambar da gonacin Bazoum sun mayar da mulki da farar hula inda ma shugaban tarayyar Najeriya kana shugaban kungiyar Bola Ahmed Tinubu ya faɗa a baya-bayan nan cewa kamata ya da sojojin da suka yi juyin mulki su yi kori da mulkin tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar wanda bayan karɓe mulki ya dawo da demokradiyya a shekarar 1999 bayan shafe wuta tara yana shugabanci maimakon bukatar da a ba su damar tafiyar da harkokin kasar har shekaru uku. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam, yayin da shugabanni da kungiyoyi na duniya ke ci gaba da yin Allah wadai da juyin mulkin soji a kasar Gabon, manazarta da dama kuma na ganin juyin mulkin na Gabon ya dan sha bambam da sauran juyin mulki da aka yi a kasashen nahiyar Afrika. A tattaunawar da muka yi da shi masani siyasa Professor Abubakar Abdullahi na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, yayi bayani kan alaka da kuma bambance-bambancen da ke tsakanin juyin mulkin na Gabon da kuma waɗanda suka gabace shi.
Wato duk wanda ke bibiyan zaɓuɓɓuka da ke faruwa a Afirka, musamman wannan da ya faru a ƙasar Gabon, abu ne ga hili wanda ya nuna cewa akwai rashin adalci na shugabanni da kuma maguɗe da ya kusan kasara zaɓen. Saboda haka ba abin mamaki ba ne a sami wani ɓangare na al'umma sun fito sun raja'a ko kuma sun nuna rashin amincewarsu ga ainihin shi zaɓen. Kuma wannan abin da ya faru a Gabon shi yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake magana a kai, da wanda ne magana a baya cewa rashin kyakkyawan shugabanci da adalci da rashin adalcin shugabanni kusan shi ne ummul haba'is a waɗannan juye-juyen mulki da suke samu a cikin ƙasashenmu na Afirka. Zaɓe ne wanda anka gudanar kusan ana cikin lissafin ƙuri'un da anka yi zaɓe a kansu. Ina ji an kai kusan kashi 60 zuwa 66, ba a gama ba, aka ce aka ci lalle shi wannan bawan Allah ya cinye zaɓen. To abu ne wanda gaskiya yana akwai kusan shubuha ko kuma haufi gare shi, wanda tun ba a kammala kidayen ƙuri'un zaɓen ba aka fito aka ayyana da cewa shi shugaba Ali Bongo ya samu nasarar wannan zaɓe. Kada ka manta, kamar yadda ka faɗa, kusan mulkin ƙasar sun maida shi kamar gado na iyalinsu. Kuma kamun ma a ayyana da za a yi zaɓen, akwai ƙorahe-ƙorahe da dama da kuma rashin amincewa ga 'yan ƙasa na cewa lalle-lalle ba za a yi wa mutane adalci, ba za a ba mutane abin da suka zaɓa ba idan aka yi wannan zaɓen. Kada ka manta, kafin ma ya iya tsaya wannan takarar, sai da ya yi ƙoƙari ya sa aka yi canje-canjen wasu dokoki a cikin tsarin mulki na ƙasa, wanda ya ba shi dama ya fito takara karo na uku. Wanda inda aka fito tsarin mulki na ƙasar Gabon ya ba da dama ne kawai shugaba ya tsaya soji. Idan ka yi na farko ka samu nasara, kana da damar ka fara da shi. Idan ka yi na biyu kuma shi ke nan ba za ka fara ba, sai ka bar wa mutane wuri wasu su shigo.
Babbar jam'iyyar adawa ta buƙaci sojojin juyin mulkin na ƙasar Gabon da su dawo da ƙarga ƙuri'un da kai da kanka ka faɗa cewa ana cikin ƙargawa, ba a gama ba, aka bayyana sakamakon zaɓen. To ta buƙaci sojojin su dawo a ci gaba, sa'annan kuma a ayyana ɗan takararsu na adawa, wato Albert Ondo Osa, a zaman wanda shi ne ya lashe zaɓen kuma a miƙa masa ragamar mulki. Ya kake ganin yiwuwar hakan?
Abu ne wanda Bahaushe ka ce ba abun da kamar wuya a gurguwa da auren nesa. Alhaƙiƙa fahimtar sojojin da suka karɓi mulki da kuma su jam'iyyun adawa kusan ya sha bamban da juna idan ana maganar kamar wannan sauyi da aka samu a ƙasar Gabon. Saboda haka su 'yan opposition din suna ganin cewa ya kamata a ce a ci gaba da ƙirga ƙuri'un, domin suna ganin cewa daga irin sakamakon zaɓen da suka samu daga mutanensu da kuma rungunoni da a cikin ƙasar, suna ganin cewa idan aka kammala wannan ƙidayen ƙarshenta za su iya samun shugabanci a ƙasar. Amma dai abu ne wanda gaskiya yana da wuya ya iya faruwa kamar yadda suke.
Masani sha'anin siyasa kenan Professor Abubakar Abdullahi. Manazarta na bayyana ra'ayin cewa sha'anin barace-barace da ya zama ruwan dare a biranen kasashen nahiyar Afirka yana haifar da illa ga tattalin arzikin yankin. A bangare ɗaya kuma mahukunta na ganin lamarin a zaman babban barazana ga sha'anin tsaro. Wakilinmu Muhammadu Rabi'u ya duba mana wannan lamari a cikin wannan rahoto na musamman.
Hakika abin takaici ne ganin yanda barace-barace a garuruwanmu suka sake kunno kai a 'yan kwanakin nan. Mabarata na shigowa ko ta ina, wasu ma daga ƙasashen waje domin neman arziki. Malam Muhammadu Awal, masanin zamantakewa, gani yake yi cewa
ummala bai san barace-barace dai kowane ƙasa da nasu. Kamar arewacin Najeriya ana rabiya da almajirci cewa kai yara karatu, ba za a bi malam ba, ba za a bi yara ba, ba za a tura abinci ba, ba za a yi komai ba, malam kuma ba yanda zai yi. Ga ba da ilimi ne banza kuma yaran su yi yawa dole kowa ya dauki tasa ya fansama kan hanya yana neman abin da zai ci to tannan kuma ummal abai sambarace barace nan Najeriya ne suke gangarowa nan
mabarace mutun ne marasa matsuguni wanda ke zama a bakin titi yana tambayan masu shigewa kudi domin sayan abin sawa a bakin salat wani lokaci kuma da wannan kudin yake sayan tufafi domin ya sutura yawancin jama'a na watsi da shi
kuma mutane su tabbata baran nan ba abu bane mai kyau a gun yaran mu da su manya ma masu barana da illa dewa a ciki dai har mu fadi kadan barana haddasa fiyade kaga yarinya ta girma tana barace barace mutun ya jata kango yaje mata fiyade bara na haddasa yara su da suna buguwa ga dan yaro yana barace barace je shiga cikin wansu yara masu yawo buguwa ya kama buguwa bara na sa yara sace sace yaro ne yana barace barace yazo ya shiga cikin yara barayi haka she lalace bara na hana yara boko bara na hana yara tafiya makaranta ko inda ake kai su da sunan addinin su yi karatun ma ka tafiya wun bara yaushe kai karatun
abubuwa dake haifar da barace barace sun hada da karancin aikin yi ko kuma rashin aikin yi gazawar masana'antu da sauransu daga al'umma al'adar kabilanci al'adar addini da wasu fasara da suka samu a tsakiyar wannan zamanin malam aliyu ahmad ingila yace
hakika shi bara yana da suna cikin islam a cikin qur'ani saboda akwai inda Allah yake cewa wa amma sa'ila fala tanha shi mai bara idan ya zo maka da bukata abin da zai ci to kada kai masa tsawa ka wulakanta shi sannan Allah na fada kuma har yau cikin alqur'ani yana ce qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yadba'uha adan da suna mutu ya zo roƙonka da sunan bara akan bukata kai masa kalma mai dadi wacce za ta sanya masa rai har ya fi ma inda ka bashi abinda zaka bashi zai fi mar dadi to ya fi lada akan ka bashi ka wulakanta shi ko kai mar gori
ta fuskar tattalin arziki bara na da munan tasiri domin kudaden da mabarata ke karba suna daskare su ne a wurin uya da tarkacen tufafi da dai sauransu maimakon a yi amfani da su yanda ya kamata a kashe su cikin hikima waɗannan maƙudan kudaden suna bin wata hanya ne daban mai salwartar da tattalin arziki
ka gani bara tana da asali annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa di yayin da mai bara ya zo muku to ku mai da shi da kyakkyawan kalma ko kuma koda da wato rabin dabini ya ce kai koda da konannan ko fato ne ku bashi da sunan sadaka amma ku raka shi da kalma mai dadi fa amma irin baran da muke gani ake yanzu ba irin wanda sunna ya gindaya bane baran yanzu ta zama sana'a yanzu kaga yara kanana wanda basu wuce akai su makaranta ba wasu ko shekara 10 basu yi ba ka gansu akan hanya da tasa suna yawon bara wani kuma daga wani kasa ma za a ibo yaran din a zo ana yawon barace baracen da su sunna ma yadda ta je gindaye bara ya halatta idan ka fita ka samu abin da zaka ci a daidai wannan lokacin na yinin din to ka koma gida gobe kuma in baka samu baka fito kai bara haka aka ce ai bara ba ma ba bara da zama sana'a yanzu in suka zo suna da lokutan su musamman da suke shigowa kasar nan su yi wannan barace baracen suna da lokacin da suke shiga Gabon a kasar su Najeriya kan ba su wannan da yake ana koran su su shigo nan suna tara kudi suna lissafi har su ga lokacin da in sun samu kudin da su tafiya Saudiya ma su je can kuma su je suna yi to kaga yanzu ashe abin ya zama sana'a ba a yi shi domin a gyara rayuwa bane saboda shi bara shi lokacin da kaga yunwa tana kokari ta yi maka illa saboda Allah ya magana cikin alqur'ani yayi ya ce na masarakatu lil fuqara'i wal masakin fuqara'u daban masakin daban shi fuqara'u yafi masakin wa'ansu malamai suka ce su malamai suka ce a masakin yafi fuqara'u mun fahimta shi fuqara'u shine wanda yana da abin da zai iya ci yau bai da abin da zai ci gobe ko kuma in su malamai suka ce a yana da abin da zai ci a sati bai da abin da zai ishe shi sati biyu wasu malamai suka ce a yana da abin da zai ci a wata bai da abin da zai ishe shi wata biyu masaki kuma shine wanda shi kuma talauci nashi tafi na fuqara wanda shi abin da zai ci na rabin yini ma yana gagaransa to irin waɗannan su ne Allah ya ci a basu sadaka
don magance wannan matsalar ya kamata a inganta yanayin rayuwa, a sama musu gidaje masu ruwan sha mai tsafta, gadaje masu gidan sauro, a yi musu rajista a matsayin fararen hula masu inshora, a sama musu aiki saboda dogaro da kansu, a ƙarshe a sama ma yaransu abinci mai gina jiki, a kai su makarantu, a kuma bibi karatun.
Kuma zaka ga masu baran in sun dauki baran ma kaman sana'a, ga mutum ya zo ginde da shi, wani kan ma lafiyan shi kalau bai da wani illa, shi ya mayar da abin baran sana'an shi ne kawai. To wannan sha'ani dai ba shi da kyau, wannan mummunan makoma ne. Ko a addinance ma Allah ya ce duk wanda ya zama da roƙo sana'a ya tashi a lahira fiskan shi ba nama. Don haka dai gogara komin kankantar sana'a mutum ya dogara da sana'an shi. Amma yau da gobe ma baran in yanzu mutane ma sun gaji, cika sun gaji.
Bara wani lamari ne na duniya wanda mata da maza na kowane zamani ke yin shi. A zamanin yau bara ya zama sanannen abu a cikin rayuwar yau da kullum cikin biranen Afrika. Muhammadu Radio Damba, muryar Amurka daga nan ga wandare cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Radio, masu saurare kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 10:30. www.hausa.com yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labaran wasanni
wasanni a takaice
Hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru tana neman ta shiga cikin wani hali kasancewar shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto yanzu dai yana takun saka da kamfanin dake yi wa ɗan kasar ta Jamhuriyar Kamaru kayayyakin wasanni kok na kasan Faransa sai dai yanzu haka shi shugaban hukumar kwallon kafa ya dauko wata kamfani wanda ake kira One All yanzu dai ita ce take ci gaba da yi wa kasar ta Kamaru kayayyakin wasanni sai dai kok din na kasan Faransa ta gurfanar da hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru a gaban kulliya wanda yanzu haka FIFA take kokarin ganin cewa sai dai kasar Kamaru ta amsa kira a gaban wannan kotun wannan yasa mai hira da masoyin kwallon kafa kuma mai bin diddigi akan sha'anin wasanni na kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Habibu Inuwa ga yadda hirarta mu ta kaya
to malan awal tambayan kan nan yana da ma'ana na farko shi Samuel Tobe da matsala da Cox Sportif ne sa dai da matsala da Cox Sportif Cox Sportif sune suka dauki manager din tafiyar da mayo da su wandunan da za a yi ball da shi kuma sun dauka na shekara sojan kudu to kuma ba su cika ainihin abubuwan da aka yi musu ba da yake za su dosa ba da mayo da kuma kudin da za su zuba ba
to me dalilin da shi Samuel Eto'o ya fita daga cikin wannan al'amari ya je dauko wata company daban domin ta ci gaba da wannan ayyuka
eh dalilai na nan da yawa don kudin da su aka yi za su dosa zubawa shi equipe nationale ba ta zubawa kuma shi sa can gaba ya duba ya gani cewa shi kun jambal kamar tana bukatun kudi shi sa ya je ya samu wadancan suka shirya da za su zuba masa kudi
all one ko
all one
to yanzu kana ganin wannan da zai iya kawo wa club din kasar Kamaru hukumar gwamnati kasar Kamaru wata cigaba da kasar Faransa
ah ba zai kawo wata cigaba game da kasar Faransa da yake kasuwa ne ɗan kasuwa ne to abin da ya kama kuma sha'anin kasuwa bai kawo sha'anin tafiyar da mulki ba
to me yasa suka maka Samuel Eto'o da kuma hukumar kwallon kafa kasar Kamaru a kotu
eh sun kai kotu don sun yin shan gaba su ne ba su da gaskiya don contract da aka yi na shekara hudu ne kuma ba su zuba musu kudi shi yasa ya kai to da kuma madan su takaddun da suka fito waya an ce wai kungiyar ball Kamaru za su ba da miliyan 7 kariya ne ita Cox Sportif ta ce ba za ta bata wa Hembol Kamaru harka ba sai dai an kai shekara 2024
shekara
2024 sai dai an kai nan sannan in an kai nan ne sannan za a yanke shari'a a kotu duk waɗansu maganganun da kuke jin nan cewa ai an yanke shari'a ƙarya ne sai dai an kai wannan lokacin
kai kana ka samu da shi bai samu matsala da kowa ba kenan
a ba matsala yanzu da kowa magana na kotu
mama awal garba mudiyar amurka daga kasar kamaru
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Gaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da shawarar maido da Niger kan tsarin demokuraɗiyya kamar yadda aka yi a Najeriya a shekarun 1990. Tun farko dai kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta ƙarƙabawa Niger takunkumai bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum a juyin mulkin da suka yi a ranar 26 ga watan Yuni. Lamarin da ya sa ECOWAS ta yi barazanar ɗaukan matakin soji a mataki na ƙarshe idan aka gaza dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar. Masharhanta sun ce akwai alamu da ke nuna cewa sojojin da suka yi juyin mulki a Gabon sun shirya tsaf gabanin kifar da gwamnatin kasar, sannan sun yi amfani da ƙorafe-ƙorafen da al'ummar kasar ke yi na matsin rayuwa a matsayin dalilin su na juyin mulkin. A ranar Laraba ne sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba Ali Bongo Ondimba, wanda zuri'arsa ta mulki kasar tsawon shekaru sama da 50. Amurka, Koriya ta Kudu da Japan za su kakaba sabbin takunkumai ga wasu mutane da kamfanonin da suke da hannu wajen kirar mukaman kare dangi da Koriya ta Arewa ta kera, bayan rashin nasarar da Pyongyang ta yi wajen harba tauraron dan adam ɗinta na leken asiri a makon jiya.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Des McConnell da ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ne muka na faru sanyin na ke muku fata alheri. Ma'assalama.